إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar 16 ga watan Jumada al-Ula, hijira 1445, wanda ya daidai da ranar 30 ga watan 11 2023 miladiya. Dan ci gaba da karatunmu na waiwaye a dan tafiya wanda muka saba gabatarwa a kowane mako na ranar Litinin da Alhamis. A yau ranar Alhamis muna karatu ne a cikin ƙananan littattafai na aƙida wanda muka waiwaya bayan an karanta su a baya, kuma muke maimaita karatunsu a yanzu. Shi yasa muka yi makaratun take da waiwaye, wanda a halin yanzu muna karatu a cikin littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad na al-Imam Muwaffaquddin na al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad bin Qudama al-Maqdisi al-Maqdisi alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zama majlisi na biyu a cikin karatunmu na wannan littafi. A darasin da ya gabata mun karanta takaitacciyar tarjamar mawallafin littafin, sannan muka dan taba muqaddima da malam ya kawo ta wato ainihin wannan littafi, inda ya bude littafin da bismillah da kuma yi wa Allah godiya da jinjina, da yace bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah, yace dukkan yabo ya tabbata ga Allah al-mahmudi bi kulli lisani, wanda yake abun godiya abun yabo da kowane harshe da kowane yare. Wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura, ba wani abu face yana yin tasbihi game da godewa Ubangiji sai dai ku ne ba kwa fa'intar irin nasu tasbihi. Wallahi shi Allah ya kasance haliman, wato mai hakuri ne, mai hakuri da jinkiri ga bayansa, sannan ghafuran mai yawan gafaran zunubi ne, al-ma'budi fi kulli zaman, wanda abin bauta ne a kowane zamani. Ma'ana a kowane zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci bauta da'iman wa abadan, bayansa ba za su gushe suna bauta masa ba har zuwa tashin alkiyama. Ba wani zamani da zai shude face akwai wasu daga cikin bayansa suna bauta masa, ko da an samu a ce ƴan adam, babu ƴan adam a lokacin, ko kuma ƴan adam din zamanin kafirai ne, to akwai mala'iku da suke bauta masa, akwai kuma sauran halittu. Haka kuma a kowane guri ana bauta wa Allah, Allah subhanahu wata'ala ana bauta masa a cikin sammai, ana bauta masa a cikin kassai, wanda yake huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah, to kuma shi abin bauta ne a sama kuma abin bauta ne a ƙasa. Haka Allah abin bauta ne a halittun sama, abin bauta ne a halittu na ƙasa, abin bauta ne a wajen aljanu da mutane da sauran dabbobi, kuma abin bauta ne a kowane guri, kuma ya mai da kowane guri guri ne da za a iya bauta masa. A hadisin manzo Allah yace ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, amma yanzu mun kasa ko inanta gurin ibada ne, gurin sallah ne, kuma gurin samun sarki ne. To wannan shi ke nuna Allah shi al-ma'bud ne fi kulli zaman, ce allazi la yakhlu min ilmihi makan, wanda ilmin sa baya wofintuwa daga wani guri, ko ina akwai ilmin Allah. Kamar da Allah yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سأجعل يجي شنباك جنيني جوا الله ياسن أبن ديك جيكين سميد كسي باوان أبن ديك كسن جينا وتقانا وتمتم أكو face Allah shine na hudun su, ko mutum biyar face Allah ne na shidan su, ko kasa da haka ko sama da haka face Allah yana tare da su a lokacin da suke ganawa suke tattaunawa da juna, yace kuma a duk inda suke. Sannan Allah zai ba su labari game da abin da suka aikata a ranar gobe kiyama, domin shi masani ne game da dukkanin komai. Wani gurin ma yace huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al'arsh ya'lamu ma yalju fil ardi وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله شيني وندي حالي جسم ميدا كسي اتكين كوانا كيشيدا سنة يدي ديتا اكن الارش ياسن ابن ديكي شغا تكين كسا دا ابن ديكي فتا دا غريتا ياسن كما ابن ديكي سوكوا دا سما دا ابن ديكي هاو هوا زوا سما كما شي الله ينا تردكو ادي اندكوكي اينما كنتم ينا تردكو دا إلمنسا yana jin ku yana ganin sa, yana jin ku yana ganin ku, shi Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa. Da kuma fadin sa inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, Allah ba wani abin da yake cikin sammai ko kasai da yake boyuwa a gare shi. Da fadin sa alimul ghaibi la ya'zubu anhu misqalu zarratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min dhalika wala akbar illa huwa fi kitabin mubin, wanda duka ayoyi ne da suke tabbatar da ilimin Ubangiji, kamar yadda malam ya faɗa ana allazi la yaqlu min ilmihi makan, da ilimin sa baya wofinta daga guri. A ce ga wani gurin da babu ilimin Allah a gurin, babu wannan. Allah masanin gaibi ne, ba wani abu da yake buya a gagare shi ya zama bai san da shi ba, ko daidai da ƙwayar zarra yake wajen kankanta a cikin samai ko kasai, ko abin da yake ƙasa da ƙwayar zarra, ko abin da yake yafi ta girma, face wannan abin yana rubuce a cikin lauhul mahfuz. Sannan kuma yace wala yashghuluhu sha'anun an sha'an, ba wani sha'ani da yake shigaltar da shi daga aiwatar da wani sha'ani. Allah subhanahu wa ta'ala wani aiki baya shigaltar da shi daga aiwatar da wani, yana yin halitta, yana arziktawa, yana kashewa, yana rayawa, yana daukakawa, yana kaskantawa, yana talautawa, yana wadatarwa. Subhanahu wa ta'ala shi yake sarrafa al'amuran halittunsa, ba wani aiki da yake shagaltar da shi daga wani. Sabanin dan adam idan yana wani aiki sai ya shagala daga wani, wannan shi yake nuna maka bambanci tsakanin Allah da halittarsa. Wannan ana nuna maka ka dogara ga Allah, ka maida al'amuranka ga Allah. Duk wanda zaka dogara da shi to zai iya shagaltuwa da wani abu ya manta da kai lokacin da kake da bukatar sa. Yace jalla anil ashbahi wal andad, Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka daga wato masu kamantacce ne ya dashi, haka kuma ya daukaka daga wato kishiyoyi. Al-andad sune tsarukku, jam'u nidni. Allah baya da wani makamanci, wani da yake kama da shi, kuma baya da wani da yake kufi insa ne. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Sannan yace wa tanazzaha 'ani sahibati wal awlad, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga samun mata da kuma ƴaƴa, saboda wadatuwarsa game da halittunsa. Baya bukatar mata, baya bukatar ƴaƴa, halittu su suke bukatar mata, suke bukatar ƴaƴa saboda rauninsu, saboda bukatuwarsu zuwa ga waninsu. Amma shi Allah mawadaci ne, baya bukatar wani abu a wajen wani. Shi yasa shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bai haifa ba kuma ba haife shi ba, kuma bai da wani tamka, ba wani da yake tamka a gare shi. sannan ya ce wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, Allah ya zartar da hukuncinsa a cikin dukkanin bayi. Hukuncinsa dan abinda yake nufi da hukunci, ana nufin hukunci na kaddara, ana nufin qada'uhu wa qadru. Amma hukuncin Allah iri biyu ne, akwai hukunci na shari'a wanda wannan ana samun wasu su bi wasu su saba, amma hukunci na kaddara ba wanda yasa ya saba, hukunci ne da yake gudana akan kowa ba wanda yasa ya saba, mumini ko kafiri, rayayye ne ko sandararre, dukkan halittu gaba daya akwai hukuncin Allah da yake gudana akan su, ba wanda yasa ya saba ma wannan hukuncin. Sannan yace la tumassiluhu al-uqulu bit-tafkir, hankula ba sa misalta shi ta hanyar tunani, walan nufusu bit-taswir, haka rayuka ba sa iya kwatanta shi ta hanyar suwaranta yanda yake, ba sa iya wato hankalin Allah ya fi karfin hankalin mutane ya suwaranta shi, kamar yanda muka faɗa a cikin tarjumar Ibn Qudama lokacin da yake munazara da wani, ko kuma lokacin da wani yake so ya masa tambaya game da ana cewa suna kamanta Allah da halittu, har ya so zai tambaye shi, yana kiran sunan shi, yace ya sayyidi, sai ce ai bai yiwuwa a kamanta Allah da halitta, wannan mustahil ne, zai ce ya shine ya tambaye shi ya, yace saboda zaka kamanta wani abu ne da wani abu da ka taba gani, to shi Allah baka taba ganin sabo balanta na ka iya kwatanta wani abu da shi, ko shi ka kwatanta shi da wani abu, ko ka kamanta shi da wani abu, da ka hankulan mutane biya da ka tunano cewa ga yanda Allah yake, to Allah ya daukaka daga wannan tunani naka, shine ma'ana la tumassiruhu al-uqulu bit-tafkir, hankula ba sa iya kwatanta shi ta hanyar tuntuntuni, wala tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir, haka kuma zakata ba sa iya wahamin tunano shi, shine wato tatawaham kai tunanin ga yadda yake, wato kuma ya zama wannan tunanin naka ya dace, da haka zukata ba sa iya wato tunano ga yanda Allah subhanahu wataala yake ta hanyar suwaranta shi, me yasa? Saboda laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba wani abin da yake yin kamantacce ne da shi, shi Allah shine mai ji kuma wanda yake al-basiru mai gani. Yace lahul asma'ul husna, Allah shine wanda yake da sunaye mafiya kyau, Allah shine wanda yake da sunaye mafi kyau, kaga ya tabbatar wa kansa cewa yana da sunaye mafi kyau. Jalahu al-asma'ul husna, sanace was-sifatul ula, haka kuma yana da sifofi wanda suke madaukaka, ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa, Allah ya daidaita akan al-arshi, Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ba tahta as-sara, duk abin da yake cikin sammai da kasai nasa ne, da abin da yake tsakanin su, da abin da yake karkashin kasa, as-sara karkashin kasa wadda take mai lema, kasa wadda take mai danyi, wa in tajhar bil qawli, haka kuma idan har ka bayyana wani abu na magana, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, to lalle shi Allah ya san abin da yake sirri ne, boyayyen abu, wa akhfa da abin da yake mafi boyuwa, asir abin da yake sirri ne, mutum ya asirce shi, ya sirranta shi a zuciyarsa, Allah ya san da wannan, da abin da yafi sirri boyuwa in ma akwai shi, to Allah ya san da shi. Yace ahata bi kulli shay'in ilma, ya kewaye dukkanin komai da sani, Allah subhanahu wataala ya kewaye komai, dukkanin komai da sani, ahata bi kulli shay'in ilma, abinda ya kasance da abinda zai kasance nan gaba, Allah ya san da shi, fil madi wa fil mustaqbal wa fil mustaqbal, abinda ya wuce da abinda zai zo, abinda mutane suka sani ne da abinda mutane ba su san shi ba, Allah kadai ya san shi, Allah ya kewaye su da sani gaba daya, wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman, wato ko wa hukman, haka kuma ya rinjayi, wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman, ya rinjayi dukkanin wani halitta, yafi karfin duk wani halitta ta fuskar izza, ta fuskar izza da wadata da sauransu. Kowani halitta Allah subhanahu wa ta'ala yafi karfin su. Mala'iku ne, annabawa ne, manzanni ne, aljanu ne, komai karfin halitta to Allah yafi karfin ta. Kowaye da haka, hatta aljanu Allah ne ya halicce su kuma Allah subhanahu wa ta'ala yafi karfin su. Hatta mala'iku Allah ne ya halicce su, Allah yafi karfin su. Shi Allah ya rinjaye dukkanin komai ta bangaren izza da kuma bangaren hukunci. Izza shine buwaya, karfi na buwaya, hukunci kuma shine komai yana karkashin hukuncin sa ne, komai yana kaskantar da kai ne ga hukuncin Ubangiji. Allah shi yake sarrafa shi yanda yake so, bai isa ya hana hukuncin Allah ya gudana akan sa ba. Wasi'a kulli shay'in rahmatan wa ilma, ya yalwaci dukkanin komai da rahamarsa da ilminsa. Ma'ana rahamarsa ta yalwaci dukkanin komai, wanda yake wa rahmati wasi'at kulli shay'in, kuma rahamata ta yalwaci dukkanin komai. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake gaban su da abin da yake bayan su, ba abin da yake boyuwa a gare shi. Allah ya san abin da yake gaban su da abin da yake bayan su. Wa la yuhituna bihi ilma, amma su bayi ba sa kewayewa da wani abu na ilimi game da Allah subhanahu wa ta'ala. Su bayi ba sa iya kewayewa game da wani abu na ilimi na abin da ya shafi Ubangiji. Shi Allah ya san abin da ya shuɗe a na rayuwarsu, ma baina aidihim, abin da ya wuce, abin da ya gabata na rayuwarka tun kana cikin ciki. Aka ce ka tuna rayuwarka ta cikin ciki, ba za ka iya ba, amma Allah ya san da wannan. Wa ba khalfahum, da abin da zai biyo bayan su nan gaba, Allah ya san wannan. Amma su wala yuhituna bihi ilma, ba sa kewayewa game da wani abu na ilimi na Ubangiji, ba sa sanin Ubangijinsu sai da abin da shi Allah ya ga dama ya sanar da su. In ba shi Allah ya bayanin kansa ba, kai ba za ka iya bayanin ga yadda yake ba. Shi yasa ya fito a littafinsa mai tsarki, ya bayyana sunayensa, ya bayyana wato sifofinsa. In ba da ya bayyana ba, to bawa ba zai iya sanin waɗannan abubuwa game da shi ba. To kuma tabbatar da cewa shi kaɗai yake bai da abokin tarayya. Daka su bayi ba su da wani sani face abinda Allah ya sanar da su. Hatta mala'iku cewa suka yi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, illa ma 'allamtana, ba mu da wani abu na ilimi sai abinda ka sanar da mu. Sai ya ce mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu, nan ne muka tsaya a darasin da ya gabata. Mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-'azim, shi Allah abun sifatawa ne da abinda ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa mai girma. Wa ala lisani nabiyihil karim, haka kuma akan harshen annabinsa mai daraja, shi Allah abun sifatawa ne da abinda ya sifata kansa da shi. Zaka sifata Allah da abinda ya sifata kansa da shi, ka kuma sifata shi da abinda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sifata shi da shi. Iya nan zaka tsaya, ba zaka ƙara ba, ba zaka rage ba. Zaka baya halatta mutum ya kirkira wa Allah wani suna wanda ba Allah bane ya tabbatar wa kansa shi, ko manzansa ne ya tabbatar masa da shi. Baya halatta mu kirkiri wata sifa mu jingina wa Allah wanda ba shi Allah ya sifata kansa da wannan sifar ba, ba manzansa ya sifata shi da ita ba. Ana sifata shi ne da abin da ya sifata kansa da shi, manzansa ya sifata shi. Domin ba wanda ya fi Allah sanin kansa, kuma ba wanda ya fi manzan Allah sanin Allah. Mu kuma masu bi ne, masu koyi, ba a ba mu damar kirkira ba. Mu kirkiro abu da kanmu, mu kyautata abu da kanmu da tunaninmu da kwakwalenmu. Wannan abu ne da shari'a ta yi hani game da shi. Zaka baya halatta yin wannan. Shansa a Sheikh Usaimin a cikin sharhin da ya yi ma wannan littafi da ya zo da wato daidai waɗannan gaɓoɓin, sai yake cewa nan kaga a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana karkasa sifofi, wato nasoshi na sifofi. Akwai taqsimun nususus sifat, yana karkasa nassoshi na sifofi wa tariqatin nasi fiha, kuma yana bayyana hanyoyin mutane yanda mutane suka karkasu wajen sifata Allah da kuma yi wa Allah sunaye. Akwai taqsimun nususul kitabi was sunna, Allah yana rarraba mana nassoshi na alqur'ani da sunna. Alwaridatu fi sifat, wanda suka zo suna bayani akan sifofi, yana Allah yana kasa su ila qismaini, Allah yana raba su gida biyu, nassoshi na alqur'ani da sunna wanda suka zo akan abin da ya shafi sifat ila kasuwa gida biyu. Akwai wajihun jalli, akwai kuma mushkilun khafi, akwai wanda suke asarari suke a fili, akwai kuma wadanda akwai iskali a tattare da al'amuran su, akwai buya buyuwa a cikin al'amuran su wajen fahimtar su. Sai ce fal wadihu shine maqtadaha lafzuhu wa ma'nahu, lafazi wadih game da sifofin Allah shine lafazin da wato abin nan shine abin nan nassin da lafazin sa ya bayyana da ma'anar sa, da lafazin da ma'anar duka sun bayyana. Wannan fa yajibu al-iman bihi lafzan, wajibi ne mu yi imani da shi da lafazin, wajibi ne mu yi wannan. Wa isbat ma'anahu haqqan, sannan mu tabbatar da ma'anar sa cewa gaskiya ne. Zamu yi imani da lafazin sannan kuma mu tabbatar da ma'anar, ba tare da mun yi raddin ma'anar ba, ko mun yi tawilin ta, ko mun yi tashbihi ko tamsili. Saboda me? Saboda shari'a ta zo da lafazin, kuma ta zo da wannan ma'anar, to azumi wajibi ne yi imani da shi, sannan mu karbi abin hannu biyu. Amma al-mushkil, ci amma nassoshi da suke da iskali, fa huwa ma lam yattadih ma'anahu, shi da wanda lafazin ya zo amma ma'anar bata bayyana ba, li ijmalin fi dalalatiha, saboda dunkuluwa da yake akwai a cikin ma'anar nassin, aw qasrin fi fahmi qari'ihi, ko kuma wani tawaya da aka samu a wajen fa'intar wanda ya karanta nassin. Fayajibu isbatu lafzihi, to ana wajibi ne a tabbatar da lafazin. Wa wurudu shar'i bihi, li wurudi shar'i bihi, saboda shari'a ya zo da lafazin. Wa tawaqqufu fi ma'anahu, ma'anar kuma sai ayi tawaqqufi a kai. Wa tarku ta'arrudi lahu, ba za ka yi ta'arrudi game da ma'anar ba, ka ce ga yadda abun yake. La'annahu mushkilun, saboda abu ne mushkil, abu ne mai rikitarwa. La yumkinu al-hukmu alayhi, ba zai yi kai hukunci a gare shi ba. Fa naraddu ilmuhu ila Allah wa rasulihi, sai mu mayar da ilmansa zuwa ga Allah da manzansa. Dako akwai abin da ana cewa kaza za ka fahimci lafazin, kuma ka fahimci ma'anar kai tsaye. Sannan kuma akwai abin da in an zo an faɗi lafazin ga yanda yake, amma ko ma'anar sai ya zama tana ɗaukar abubuwa da yawa. Ma'anar kun gane, ga yadda lafazin ya zo, amma lafazin yana bayar da ma'anoni daban-daban, kuma gashi lafazin ya zo a babi na sifat, lafazin ya zo a babi na sifa, kuma yana bayar da ma'anoni daban-daban. To wannan za a koma wajen magabata a ga ya suka fassara. Idan an samu, to dole a fassara shi da mai fassarar magabata. Ga yadda magabata suka fassara wannan, misali da aka yi magana huwa ma'akum aina ma kuntum din nan, shi Allah yana tare da ku a duk inda kuke, shin da zatin sa yake tare da ku a duk inda kuke, ko kuma da mai, ko kuma da ilimin sa. Salaf da mai suka fassara, sai suka fassara yana tare da ku da ilimin sa, yana jin ku, yana ganin, to dole ka fassara shi da wannan abin da magabata suka tafiya kai. To amma su yan bid'a sai suka dauke shi ai da zatin sa, saboda su suna ƙaryar cewa suna ganin Allah. To idan ba su dage akan wannan ba, sai a ce to Allah da yake sama yau, shi kuka je sama kuka gan shi. Amma in an yarda yana ko ina, kidan sai ya ce wata rana ya sha kwana, sai suka haɗu. Kaga daga nan ya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar, ko kuma ƙaryar da shehunan su suka yi yanzu yana son ya sama musu mafita ƙarƙashin wannan, wanda shi yasa suke dagewa akan cewa da zatin sa yana ko ina, ko kuma Allah yana ko ina. To shi da na Sheikh Usman ke ta irin wannan nasus din, wanda ga lafazin yanda yazo amma ma'anar tana da dan rikitarwa. To in akwai yadda magabata suka fassara shi, sai a koma ga fassarar magabata. In babu, sai kai tawakkufi, ba za ka fassara shi da abin da kai ka ga dama ba, ko hankalinka ya baka. Ina fatan ku gane karatun. Sannan ya ci gaba ya ce wa kullu ma ja'a fil qur'an, haka ne ko akwai wani abu? Ba wani abu. Wa kullu ma ja'a fil qur'ani, yace kuma duk abin da yazo a Qur'ani aw sahha anil mustafa ko ya inganta daga al mustafa alayhi salatu wassalam al mustafa shine wanda aka zabe shi a cikin bayi to duk abin da yazo a Qur'ani ko ya inganta daga al mustafa alayhi salatu wassalam min sifatir rahman na abin da ya shafi sifofin Allah mai rahama to wajaban imanu bihi ya zama wajibi ayi mai ayi imani da wannan abu ya zama wajibi ayi imani da shi wannan kaman sharhi ne game da abin da ya gabata jimlolin da suka gabata tabbatarwa Allah abin da ya tabbatar sifofin da ya tabbatar wa kansa manzansa ya tabbatar masa wannan kamar ƙarin bayani ne akan wannan duk abin da yazo a Qur'ani ko ya tabbata daga manzon Allah na abin da ya shafi sifofin Allah mai rahama to ya zama wajibi ayi imani da wannan ya zama wajibi ayi imani da shi sannan kuma ya zama wajibi a sallama a miƙa wuya gaba da wannan abu ba za ka tsaya ka ce sai ka auna da hankalinka ba ba za ka kutsa tunaninka a ciki ba ko hankalinka ka ce to ya aka yi haka shi Allah ya ce kaza kuma nan ya aka yi kaza ko kuma shi ai Allah ba kamar kaza bane to ya kaza zai kasance kaza wannan amru ne tawqifi al'amari ne tawqifi baya halatta ka kutsa ciki abinda ake bukata mutun ya sallama yayi imani ya jayu wa talqihi bit taslim wal qabul sannan mutun ya karbi abun ta hanyar sallamawa da karba hannu biyu ake ake su kuma atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu abinda manzo zai muku da shi ku rike shi abinda ya hane ku kuma ku hanu me yasa dole zaka sallama game da abinda manzon Allah ya zo da shi saboda Allah ya ce maka wama in qur'anin hawa in huwa illa wahyi yuha baya furuci na san zuciya duk abinda ya fada wahayi ne zaka in a qur'ani kaga abun kaga wannan qur'ani ne in ma a hadisi kaga abun hadisi wanda yake ingantacce in huwa illa wahyi yuha shi ma wannan wahayi ne abin da ya fada din nan bai zama face wahayi ne da akai masa tunda Allah ya ce masa inda zai fadi abinda wani sashi walau taqawala alaina ba'd alaqawil inda zai kirkiro wasu maganganu da ba mu muka sashi ba wani sashi na maganganu ya kirkira ya jingina mana da akhazna minhu bil yamin da mun kama shi ta dama summa laqata'na minhu alwatin sannan kuma da mun tsinke masa jijiyar da take gudanar da jini a cikin zuciyarsa alwatin wasu su fassara shi da lakka wasu su fassara shi da jijiyar da take kai ma zuciya jini wanda in aka tsinke ta sai mutuwa to amma kaga sai ga Allah yana yaban manzon Allah yana al-yawma akmaltu lakum dinakum kaza kaza ya nuna duk abubuwan da ya fada wa sahabbai ku yi kaza ku yi sallah raka'a kaza ku yi tasbihi in kun yi ruku'i ku yi tasbihi in kun dago ku yi kaza da sauran abubuwa duk da ya ta fada da sauran abubuwan da kuma ya fada wanda ba a samu nassin Qur'ani karara akai ba kuma ya tabbata annabi ya fada to wannan duka abu ne da ya fade shi daga wahayi da Allah subhanahu wataala ya masa ba da son zuciyarsa ya fada ba in huwa illa wahayin yuha wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha tunda ko haka ne wajibi ne ayi imani da abin da ya fada wa talqihi bit taslim wal qabul sannan kuma a karbi abun ta hanyar sallamawa da kuma karba hannu bibbiyu da kuma jawuwa wa tarki ta'arrudi lahu bir radd wa ta'wil wa tashbih wa tamsil sannan a guji fito na fito da abin da yazo daga Allah a cikin alqur'ani a guji fito na fito da abin da yazo daga manzon Allah a cikin hadisai ingantattu da abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa a guji fito na fito da wannan bir radd ta hanyar mayarwa a mayar da su ay raddi akai a mayar war rafdi ta hanyar kuma mai watsi bir raddi wat ta'wil da kuma tawili ko ka mayar kai ta'tili irin yan mazhaban ta'tili kenan masu korewa su mayar su watsi watsi da abun su kore shi gaba daya wasu kuma su yi tawili wasu kuma mai su yi tashbihi wasu kuma su yi tamsili da dole da sai an guji wannan za mu zo nan gaba da ƙarin bayani akan meye bambanci tsakanin tashbihi da tamsili a cikin sharhi da Sheikh Usaimin yake muna dan ta'aliki da wannan, zamu zo da bambanci, zai kawo mana bambanci tsakanin biyu. To dole sai an guji, sai an guji tashbihi da tamsili. Ar-rad shine ta'tili, korewa. At-tawil shine ayi tawili yanda yanda yan bid'a suke yi, dan mazhabin asha'ira da sauransu, su yi tawilin sifofin Allah, nasoshi na sifat, wannan ma kuskure ne. Haka kuma tashbihi da tamsili, su ma kowannen su aiwatar da shi kuskure ne. To dole mutane su guji fito na fito da abinda Allah da manzansa suka fada na abinda ya shafi sunayen Allah da sifofinsa, ta hanyar watsi da su, a yi raddi, a mayar da su, a ci karba, a yi ta'tilin su, ko kuma ta hanyar a yi tawilin su, ko kuma ta hanyar a shabbaha ko a masala, a yi tamsili. Wa ma ashkala min dhalik, duk abinda ya rikitar da abinda ya shafi sunayen Allah da sifofinsa, ya rikitar da kai ka kasa ganewa, to wajaba ityanuhu lafzan, ya zama wajibi ka zo da shi a lafazinsa, ka kawo shi yanda ya zo a lafazi. Ba za ka rage ka ce istaula ba, an ce istawa ka ce istaula, za ka zo da shi da lafazinsa yanda yake. Amma wa tarku ta'arrudi li ma'anahu, sai ka bar kokarin bijiro kanka zuwa ga ma'anansa, kai kokarin kutsawa cikin ma'anansa, kar kai wannan, tunda abu ne wanda yake ya rikitar da kai, ko baka da wasu magabata da suka baka mafita a kai, to kar ka kutsa kai ciki, kar ka kutsa kai cikin ma'anar, ka zabo wata ma'anar da kake ganin ita ce ka ce zaka bashi, ka ba wannan lafazin wannan ma'anar, kar ba'a yin wannan. Wa tarku ta'arrudi li ma'anahu wa naruddu ilmuhu ila qa'ilihi, mafita gare ka, mafita a gare mu shine mu mayar da iliminsa zuwa ga wanda ya fade shi, ta bace Allahu a'lam ko Allahu wa rasuluhu a'lam, sai mu mayar da ilimin abin zuwa ga wanda ya fada. Wa naj'ala uhdatahu ala naqilihi, sai mu sanya mas'uliyar nassin tana kan wanda ya nakalto shi, nauyin sanin ma'anan shi da fassara shi da bayani, to yana kan wanda ya nakalto shi, wanda shine mai shine wa shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kai da wato kai ka nakalto mana wannan lafazin, to meye ma'anansa? In manzo Allah ya bayanin ma'anar sai a karba, wanda suka karbo daga manzo Allah suka nakalto daga gare shi, in manzo Allah ya musu bayanin ma'anar sai su bamu ma'anar sai mu karba. To haka in babu kai ba za ka kutsa kai ba, sai dai kai tawakkufi, kamar yanda a Sheikh Usaimin ya faɗa a gabar da muka karanta. Wa naj'ala uhdatahu ala naqilihi ittiba'an li tariqir rasikhin, za mu yi haka muna masu bin hanyar ar-rasikhin, kafaffu a cikin ilimi. Ittiba'an li tariqir rasikhin fil ilmi, muna masu biyayya ga hanyar kafaffu, kafaffun nan a cikin ilimi. Allazina asna Allahu alaihim fi kitabihi al-mubin, wanda Allah ya yabe su a cikin littafin sa mai bayanin komai filla filla, ya yabe su bi qaulihi, da fadin sa subhanahu wa ta'ala, sarki ya tabbatar masa kuma ya daukaka, yace warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, wadanda suke kafaffu a cikin ilimi, yaquluna cewa suke yi amanna bihi, mun yi imani da su, mutashabih din da muhkam din da mutashabih duka mun yi imani da shi, kullun min indi rabbina, dukkanin su kowanne daga wajen ubangijinmu yake. Suratu Ali Imran aya ta 7, kowanne daga wajen ubangijinmu yake. Wannan shine abinda mutum zai yi domin samawa kansa mafita. Amma kutsawa cikin lamarin, kace sai ka zabi nemo ma'ana, ko kai ko kace sai kai tawili, ko kai tashbihi, ko kai ta'tili, ce dan ban gano ma'anar ba, to bari ai ta'tili, ko kace to tunda ma'anar haka bana bata mikewa da abinda ni yake ganin shine daidai, bari in yi tawili, ko mutum yace to tunda da ma'ana kaza, tunda da lafazi kaza yazo, kawai mushabbaha, sai mutum ya shiga cikin masu tashbihi, to kowanne mutum yayi sai zama ya fada kuskure, saboda ya kutsa cikin abinda yake wani abu ne mai rikitarwa, sai kuma ya kutsa kai ciki, ya yi ta kokarin samu masa mafita maimakon yayi tawaqqufi yayi irin na ar-rasikhuna fil ilm da suka ce amanna bihi mun yi imani da shi kullum min inda rabbina sai zama shi bai yi wannan ba sai kutsa ciki sai shiga cikin ahlut ta'til ko kuma ahlut ta'wil ko kuma ahlut tashbih ko kuma ya shiga masu wato masu tamsili masu kwatantawa to kowanne mutum ya fada ciki kuskure ne shi da ya ce wa ma ushkila min zalik ko mu wuce wannan wa qala fi zammi mubtaghi at-ta'wili wa qala fi zammi mubtaghi at-ta'wili limutashabihi tanzilihi daidai nake karanta wa qala fi zammi mubtaghi at-ta'wil Allah kuma ya fada yana mai zargin masu neman tawili masu kokarin su yi tawilin wato al-mutashabih suna ta kokarin su kutsa ciki dan su yi tawilin sa Allah ya fada yana mai zargin su wa qala fi zammi mubtaghi at-ta'wili limutashabihi abinnan limutashabihi tanzilihi wadanda suke ta kokarin tawilin mutashabih din littafin sa mai tsarki tanzil suna ne na alqur'ani tanzilihi an jingina shi zuwa ga Allah littafin sa kenan alqur'anin sa littafin sa wanda suke kokarin su yi tawilin mutashabih din sa ayoyin da suka zo masu rikitarwa masu daukar ma'anoni da yawa ko wani abu da yake rikitarwa a ciki to akwai wanda suka yi kokarin su kutsa ciki dan su yi tawilin wa'annan nassoshin to sai Allah ya fada yana mai zargin su cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah yace amma wadanda a cikin zakatan su akwai karkata a cikin zakatan su akwai zaygun akwai karkata az-zaygu ma'anasa al-inhirafu anil haqqi shine karkacewa daga gaskiya to su wa'annan fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su dauki bangare ɗaya kawai su dauki wani bangare na dalilai su bar wani bangare sai su rika bibiyar ma tashabaha minhu ayoyin da suke masu rikitarwa ne wanda suka zo daga alqur'ani ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili domin neman fitina su fitini mutane akan addinin su su dora su akan zuciya akan son zuciya wabtigha'a ta'wilihi da kuma neman tawilin sa suna kokarin su fassara shi da wasu maganganu wanda suke marasa kyau sawa'un sun yi yunkurin yin tafsirin ne tafsirin da za a kira shi bayanin ma'ana da wannan niyya ko kuma ibtigha'i ma'rifatil haqiqa wal ma'al suna neman wato sanin haqiqanin da kuma makomar abun yanda abun zai kasance daga karshe to idan tawilin suke ne idan wato na farkon suke nema wato suna neman tafsirin ma'anar ne ma'anar wannan mutashabih din shi suke neman tafsirin sa to wannan abu ne da Allah ya san ma'anar ar-rasikhuna fil ilmi ma suna sanin wannan ma'anar an gane ar-rasikhuna fil ilmi amma na biyu shine ta'wilahu makomar abun yanda abun ma ya ulu ilayhi al-amr yanda al'amarin zai kasance shi suke neman sani to wannan ba wanda ya san shi sai Allah abu ne wanda babu wanda ya san shi sai Allah shi yasa a hadisi manzo Allah ya ce idza ra'aytum alladhina yabanna yattabi'una al-mutashabih fa ulaika alladhina samma Allah fahzaruhum bukhari da muslim sun fitar da hadisin manzo Allah ya ce idan kun ga waɗanda suke bibiyar mutashabih wanda suke bibiyar mutashabih na alqur'ani to manzo Allah ya ce fa ulaika allazina sama Allah wa inna su ne wanda Allah ya ambace su a cikin wannan aya fa amman allazina fi qulubihim zaygun su ne wanda Allah ya ambace su haka fahzaruhum ku ji saunar su ku ji tsoron su manzo Allah ya ce ku ji tsoron su to allazina samma Allah abin da yake nufi shine wanda ya fada a ayar fa amman allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna aw ibtigha'a ta'wili da yace fahzaruhum ana karku karbi maganar su abubuwan da duk suke kokarin fassara ayoyin da shi ko su yi tawili yadullahi su ce a'a karfin Allah ake nufi, kar ku saurare su. Allah ya zuwa manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi, na rantse da wanda raina ke hannunsa. In ka zo kawai ka ce manzo Allah yace na rantse da wanda raina ke hannunsa, kawai ka wuce ka faɗi lafazin yanda yake, mun fahimta. Kar ka shiga na rantse da wanda raina ke ga ikonsa, nan tawili kake. To irin wannan karka bin maganar irin wa'annan, su da wanda manzo Allah ya tsoratar da mu masu kutsawa cikin mutashabih, suna kokarin tawilin sa, suna kokarin fassara shi da abin da suke ganin shine daidai da san zuciyarsu. Lafazin wato nassi idan yazo ka bar shi a lafazin sa, imma anarsa wadih ce ka bashi wannan ma'anar, imma anarsa ma'ana shi mutashabiha ba wasu magabata da suka fassara shi cikin kabar an annabi ko sahabbai suka bashi wata ma'ana, to sai ka fawwala ma'anar, sai ka fawwala lafazin, sai ka tabbatar da shi, ka zo fassara lafazin, sai ka fassara shi da ma'ana, sai ka fassara shi da ma'anar wannan lafazin a lugha, sai ka fassara shi da yadda ake fassara shi. Abinda za a tambaye ka ma'anar baka sani ba, balantana kuma a zo a tambaye ka kaifiya ma'anar, ma da yake akwai rikitarwa a ciki, za ka yi tawakkufi a kai ne. Daka yace faja'ala ibtigha'a at-ta'wili alamatan 'ala az-zayyi, kaga sai Allah ya sanya kokarin neman tawilin wa'annan ayoyin mutashabihat, wannan alama ce alazzairi, alama ce akan karkata, alama ce da take nuna karkacewar su daga daidai, alama ce da take nuna karkacewa daga daidai, karkacewa daga hanyar gaskiya. Shi yasa yace fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili, sai ma yadda ibtigha'a ta'wil, neman tawil an-nusus al-mutashabiha, wannan alama ce ala zaidi, alama ce da take nuna karkacewar mutum. Wa qaranahu ibtigha al-fitnati fi az-zammi, kuma sai Allah ya gwama ya shi da neman fitina a wajen zargi, a wajen zargi sai hada wannan neman tawili da neman fitina, domin wannan tawilan su suke kawo fitina, su kansu ahalul tawil din sai kaga bakin su ba daya ba, sai kaga wannan ya fassara nassin da kaza, wannan yazo sai ya fassara da kaza, kaga za su kawo rikici kenan. Abinda wannan yayi tawili, to in wani yazo ba shi zai ba. Tunda abu ne da za a yi shi da san zuciya, kuma ba abubuwa ne wanda ba ka da majal na ijtihadi a ciki, ba za ka shiga ka ce kai ijtihadi ba. To idan ka shiga ka ce za ka yi tawili saboda dalili kaza ko dalili kaza, wanda duk malam zai ta kawo su nan gaba insha Allah, to in ka awwala shi da abin da ka awwala din, in wani yazo shi kuma sai ya awwala da wani abu daban, to nawa ne za a bi cikin biyu, nawa za a bi, tawilin ka ko na wancan, wani da uku shi ma yazo ya awwala da wani abu daban, to kaga wannan sai ya haifar da fitina. Shi yasa sai malam yace wa qaradahu bi ibtigha'i alfitnati fi adh-dhammi, sai Allah ya hada tawili da neman fitina a wajen zargi. Da mai neman tawili da mai neman fitina duka Allah subhanahu wataala ya zarge su a guri guda, saboda duk ya nuna laifi iri ɗaya suke yi. Da mai neman tawili da mai neman fitina duk Allah ya hada su guri ɗaya ya zarge su, don a nuna duka biyun menene, kuskure ne, laifi ne. Summa hajabahum amma amalluhu, sannan kuma sai ya sha makance su daga abinda suka gurata. Abinda suka gurata shi ne wai su gano makomar al'amar yaya abin zai kasance, ko kuma su gano mafassaran shi ko ma'anan shi. To sai Allah ya sha makance su daga abinda suka yi guri, ba ana ba su cimma gurin su ba, sai suka yi ta girbtu, suka yi ta girbtu suna barabaɓiya, wannan yayi nan, wannan yayi nan. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu, sai Allah ya yanke tsammanin su daga abinda suka nufata, bi qaulihi subhanahu, da fadan sa tsarki ya tabbatar masa, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san tawilin sa sai Allah. Idan ma'ana ce ko fassara, wannan shine warasikuna fil ilmi, sai ka hada anan sai ka cire wakafin da yake tsakanin su, sai ka ce warasikuna fil ilmi. Domin Ibn Taymiyya yake cewa babu wasu ayoyi da Allah ya saukar wanda za a ce ba wanda ya san ma'anar su, da zai ba in kai baka sani ba, ba ko wanda ya sani, ba wasu ayoyi da Allah ya saukar wanda za a ce ba wanda ya san ma'anar su, da kai in baka gano ba sai kai tawakkufi, sai ka bar ma wanda ya wanda mai wanda wanda suka gano, masu ganowan kuma su ne ar-rasikuna fil ilm, su kuma ar-rasikuna fil ilm din wanda aka yi wa shaida sun riga sun gabata. Annabi yana fassarawa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna fa'intar ma'anoni irin su Ibn Abbas da sauransu, suna daga cikin wanda suke fassara mana ma'anon wasu ayoyi wanda suke mutashabihat da sauran magabata. In kuma ma ya'ulu ilayhi al-amr ne ake nufi, yanda makomar al'amarin abinda yanda abin zai kasance, to wannan abu ne gaibi, wannan sai mutum ya wakafi daga wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan warasikuna fil ilmi, sai ka ci gaba, su kuma kafaffu a cikin ilimi, ya'uluna amanna bihi kullun min indi rabbina, mun yi imani da shi dukkaninsu daga ubangijin mu suke, dukkaninsu daga ubangijin mu suke, kullum min inda rabbina, dukkaninsu daga ubangiji suke. To Sheikh Usaimin da yazo daidai wannan gabar, Allah ya ji kanshi da rahama, sai yake mana wasu ƙarin bayanoni masu fa'ida, yake cewa in qasamat turuqun nas fil mushkili ila tariqaini, yace hanyoyin mutane a wajen ayoyi masu rikitarwa ko nassoshi masu rikitarwa, yace sun kasu gida biyu, al-ula hanya ta farko, at-tariqatu al-ula tariqatu ar-rasikhina fil ilm, hanyar ar-rasikhina fil ilm, hanyar ar-rasikhuna fil ilm alladhina amanu bil muhkam wal mutashabih, wanda su sun yi imani da muhkam da mutashabih, wa qalu kullu min inda rabbina, suka ce duka daga ubangijin mu suke, wa taraku at-ta'arrud, basu kokarin kutsawa ba lima la yumkinuhum al-wusul ila ma'rifatihi wal ihatati bihi, basu kutsa cikin abinda ba zai yi su kai ga sanin sa ba, ko su kewaye shi da sani, duk abinda suka san sanin sa yana wajen Allah, to basu kokarin kutsawa cikin su ce sai sun gano ya yake ba, musamman wajen sanin kaifiya da sauransu. Me yasa suke wannan ta'aziman lillahi wa rasuli, saboda girmamawa ga Allah da manzansa, wa ta'adduban ma'an nusus shar'iyya, da kuma yin ladabi ga nassoshi na shari'a, wa humul ladina asna alaihim, wa inna suna wanda Allah ya yabe su, bi qawlihi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina. At-tariqa ta biyu ita ce tariqatu zaiqina, hayyar karkatattu, alladhina tabu'u al-mutashabih, wanda suke ta bibiyar mutashabih, talaban lil fitna, domin tayar da fitna, wa saddan lin nasi addinihim, domin kuma su toshewa mutane addinin su, su toshewa mutane addini, wato su katange mutane daga addinin su, wa an tariqati salaf as-salih, su katange mutane daga bin hanyar magabata na kwarai, da ka fahawalu ta'wila hadha al-mutashabih ila ma yuridun, suka ta yunkurin su yi tawilin wa'annan mutashabih din zuwa ga abinda su suke so, la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu, ba wai zuwa ga abinda Allah da manzansa suke so ba, wa darabu nusus al-kitabi was-sunnah ba'daha bi ba'd, suka yi ta dukan nassoshin alqur'ani da sunna sashi da sashi, sai su dauko wannan su kwara shi da wannan, wasu ma su ce ta abinnan ta'arada wa tasaqata, suka yi ta watsi da hadisan manzo Allah, sai a ce wannan hadisin ya ci karo da wannan, ko wannan ya ci karo da aya, da aka ai watsi da dan nassoshi ne hadisai guda biyu, sai ci ai sun ci karo duk ai watsi da su, ko kuma a samu wata hanya ta suka, wahawalu ta'ana fi dalalatiha, suka yi ta yunkurin yin suka a cikin abinda nassoshin suke karantarwa, بالمعارضه سوكر كما تهجر معارضه والنقص التويوه ليشكك المسلمين في دلالتها دوما سساوى مسلمي شكا اتكن دلاله وان النسوش ويأموهم عن هدايتها سمكن تدسو دغ شريعه دا تكي تكي وان النسوش تو هؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله وان سونه وان الله يزرجه سو دفدن صف امن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله وان سوني الزائغ الذين في قلوبهم زيغ دك ان بدعه اكن wannan gabar suke su suke kan wannan ahli sunnah su suke tare da suke kan tariqa ta farko tariqatul rasikhina fil ilm ila fatan fahimta suna ta amanna bihi kullu min inda rabbina abinda suka gano ma'anan sa to abinda ba su gano ma'anar ba shikenan amanna bihi kullu min inda rabbina su kuma azza'ibina su da waɗanda suke kokarin tawili duk wanda ya zo mutashabih ne sai su tawilin sa bisa san zuciya ba sa yadda ma su bada zai su faɗi zahirin lafazin zahirin lafazin ma sai an canza to balantana ma'ana sai ki cewa tahrir alqawl fi an-nusus min haythu al-wuduh wal ishkal to sai ne ki cewa wato tahririn magana wato ai adaddale magana dangance da nassoshi min haythu al-wuduh wal ishkal dangance da nassoshin al-qur'ani da sunna ta bangaren wuduhi da ishkali tsakanin wanda suka fito fili aka fahimta da kuma wanda suke masu rikitarwa yace anna al-wuduha wal ishkala fi an-nusus ash-shar'iyya amrun nasbi yace bayyanuwar abu da kuma rikitarwansa a tattare da nassoshi na shari'a wannan al'amari ne da ake dangantawa yaxtalifu bihi an-nasu bihasab al-ilm mutane suna bambanta a cikin sa da gurgurdan ilimin kowanne bihasab al-ilmi wal-fahmi da gurgurdan ilimin su da fa'intar su faqad yakunu mushkilan ala shakhsin wani al'amari zai zama mai rikitarwa ga wani ما هو واجب على شخص اخر ابن الذي زمو ابينه yake a wajen wani a gari abinda wani yazo ya kalle shi abin afili yake to wani zai kalle shi sai ya rikice an gari haka al'amari ne wanda yake da alaka da ilimin kowanne da zai nazari a cikin al'amarin da kuma fa'intar sa wal wajib inda al ishkali to wajibi abinda yake wajibi a lokacin da wasu al'amura suka rikice maka ittiba'u ma sabaka abinda yake wajibi ka bi abinda ya gabata min tarki ta'arruj lahu kada kai kokarin kutsa kai a ciki wat takhabbuti fi ma'ana kada kai kokarin takhabbuti kai ta kokarin wato abin nan takhabbuti shi da abin nan kai ta fantamawa kai ka shiga ciki ka samu kanka cikin dimuwa dan ka kutsa ciki dimaucewa zakai to kar mutum ya sa kansa wannan amma min haythu waqi'in nusus shar'iyya amma in an dawo aka kalli waqi'in nassoshin su da kansu nassoshi na shari'a falasa fiha bihamdillahi ma huwa mushkilun a cikin nassoshin shari'a ba wani abin da zai zama mai rikitarwa la ya'rifu ahadun minan nasi ma'anahu rikitarwa da ba wani daga cikin mutane da zai gane ma'anar sa babu sace ga wani nassi wanda ba wani da ya gane ma'anar sa yace alhamdulillahi a cikin nassoshi na shari'a babu irin wannan matakar wannan abin yana da muhimmanci a cikin shari'arsu shi yasa yace fi ma yuhimmuhum min amri dinihim wa dunyahum in dai wannan abin yana da muhimmanci a cikin al'amarin addininsu ko duniyarsu sai da ce ga nassi yazo yana bayanin wannan abu kuma ya zama ba wanda ya fahimci ma'anar sa to wannan ba zai yi ba domin in an aka tabbatar da wannan to alqur'ani bai zama tibiyanin da kulli shay'in din da Allah ya faɗa ba bai sifatu da wato mubin din da Allah yake tabayyana shi mai bayani fillah fillah gashi yazo da wani bayani an kasa fahimta kowa ya kasa fahimta abinda za a ce ba a fahimci ma'anar sa ba to ba ya da alaka da shari'an ku ne ko ba ya da alaka da me addinin ku ko duniyar in bai da alaka da addinin ku ba ku da bukatar sa bai da alaka addinin ku ko duniyar ku to wannan wani abu ne daban amma in dai abin yana da alaka da addinin ku ko al'amarin duniyar ku to sai Allah ya sanya fa'intar sa a wajen wani a gane ga yadda ma'anar yake لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين سبحان الله يصف القرآن جوا حسكين من بيان وبيان للناس القرآن بيان نيجا متاني وفرقان من رب وتربي واني القرآن للتافين من ربي واتكان قريا دقسكيا للتافين من ربي واتكان وليان الله دوليان شئدا للتافين من ربي واتكان الأمر ما سرك تروى إلا زوايا نرد بمكة كومي في الله في الله وأنه أنزل تبيانا لكل شيء وشيء القرآن يا سوكينا من بياني كما ددك ننكومي في الله في الله وهدى ورحمة كما شريعة نيكوما رحمان القرآن كينا وهذا يقتدي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع وأنه ينا هكو تشي وابذيب أتي أنسى موسى النصوشي وأنه ذات زمام يريكي تروى ما سوريكي تروى تم أوجان سوكر تم دسك سوكا سن سوكا أريكي بحيث لا يمكن أحدا من الأئمة معرفة معناه تيدا بذي يغواني من الأمة دكتكين وانا الأمر بذي يغواني يسمى أناسو تيغواني نسي ياسو كتن وجن سو كرسا هريا زبا وانا يفئن شما أناس إن أنسى موانا تو إلا مغانا فإن الله تعالى القرآن تبيان الليل كل شيء بياني نين في الله قدك نكوما amma kai kana iya rikicewa ka kasa ganewa ko wancin ya rikice in kun koma wajen ar-rasikhuna fil ilm za ku fahimci ma'ana kun koma wajen magabata shi yasa ake cewa al-kitabu was sunna ala fahmi salafi salih akan fahimtar magabata na kwarai kai ba za ka zo da wata sabuwar fahimta ba a yanzu a karbe ta fahimtar da magabata ba su a ce magabata duk sun tsallake wannan ayar ba su fahimce ta ba kai ne ka zo da wata ma'ana ba zai yi ba صليت معنى الرد والتعويل والتشبيه والتمثيل معنى الرد دعك أبتاء بايا وقبلنا كتاب وانا كتاب وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله تان بايد يما جانا قبلنا وانا كتاب وترك التعرض له بالرد والتعويل والتشبيه والتمثيل شين ناقو سيمين ايكي سوي مكا كارم بياني أكوان يتي معنى الرد للتعويل للتشبيه للتمثيل da kuma hukuncin kowanne daga ciki ar-raddu shine at-takdhib wal inkar shine qaryatawa da kuma inkari ka qaryata abu kai inkarin sa misal an yaqul qa'ilun misali wani mutum yace laysa lillahi yadun Allah baya da hannu la haqiqa wala majaz baya da shi a haqiqa baya da shi a majazi duk wanda ya faɗi haka wannan kalma ce ta kafirci yace huwa kufrun faɗan haka kafirci ne da annahu takzibun lillahi wa rasulihi to man qaryatawa ne ga Allah da manzansa Allah yace yadullahi fawqa aydihim da sauran wasu abubuwa irin kalmomi irin wannan bal yadahu mabsuutatan manzo Allah yace wallazi nafsi biyadihi da sauran kalmomi irin wannan suka zo ka ce babu shi a haqiqa babu shi a majazi wannan kafirci ne shi kuma tawili shine tafsiri wal muradu bihi huna tafsirun nusus as-sifat abinda yake nufi da tawili anan mutum yake kokarin fassara nassoshi na sifofi da gairi ma arada Allah biha wa rasulihi ya fassara su da abinda ba shi Allah yayi nufi ba ba shi manzansa yayi nufi ba wa bi khilafi ma fassaraha bihi as-sahaba ya fassara nassoshi da abinda ba shi sahabbai suka fassara shi da shi ba wattabi'una lahum bi ihsan ya fassara su da abinda ba shi ne wanda suka biyo bayan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina wanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka fassara ba to wannan shi abin da ake cewa tawili yace wa hukumu tawili ala salasati aqsam shi kuma hukuncin tawili ya kasu gida uku awwalan na farko an yakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyya akwai tawilin da yake bijirowa daga ijtihadi da kyakkyawan niyya بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله تيد إذن غسكيا تبين أكم ميوان ننتاويلا زي داو دقوان ننتاويلا فهذا ما أفون أنه irin wannan tawilin ana yafe shi lianna hadha muntaha wus'ihi domin wannan shine makurar ikonsa wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan na farko kenan tawilin da mutun yayi shi bisa ga ijtihadi da kyakkyawan niyya ya daga ne in nace Allah kaza ne to nayi kaza sai ya wani tawili da kyakkyawan niyya to irin wannan kuma ta yadda inda zai gano gaskiya to zai dawo to irin wannan ana yafe masa irin wannan asali na biyu an yakuna sadiran an hawan wa ta'assu tawilin da ya bijiro daga san zuciya da ta'assubanci san zuciya da ta'assubanci walahu wajhun fil lughati al arabiyya amma yana da fuska a harshen larabci abinda ya fada yi tawilin da shi larabci zai iya karbar wannan tawilin sai dai tawili ne da ya nesa da zahirin ma'ana fa huwa fisqun wa laysa bi kufr to wannan fasikanci ne bai kai matsayin kafirci ba illa an yatadammana naqsan aw aiban fi haqqillah fa yakunu kufran sai fa idan ya kunshi tawaya ko aibatawa a cikin haƙin Allah to wannan sai ya kasance kafirci saboda aibatawa da yawa Allah ko tawaya da ya jingina wa Allah alqism as-salis kaso na uku na tawili an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub tawilan da shi ma ya bujuro daga san zuciya da ta'assubanci walaysa lahu wajhun fi lughati al-arabiyya sana a yaran larabci kab bai da fuska ay kwata-kwata a yaran larabci bayan da za a yi kab a bashi ya dauki irin wannan ma'anar kamar da wani shehi yazo yana wasqaina kum ma an furata har sunan fura akwai a qur'ani wasqaina kum ma an furata yaje to a cikin qur'ani kaga furata akwai fura amma kuma dai babu sunan izala a qur'ani amma akwai fura a wannan tawili ne bai zaka fassara furata da hura kun ga tawili amma jahili aka taba lalle akwai sunan hura a qur'ani ko a zo man taba taballahu alaihi ce ka gani taba haramun ce man taba taballahu alaihi ana magana duk wanda ya tuba Allah zai karbo tubansa sai ya fassara shi da me haka mai tatsine yayi tai mai tatsine wannan da aka kashe shi a Kano Muhammadu Marwa mai tatsine sai ya fassara man taba taballahu alaihi kaga taba haramun ce Allah ya ce man taba taballahu alaihi wannan ina ba ku misali ne kaga wannan tawili ne ba'id wanda baya da wajhi a lugar larabci ka fassara istawa da istaula istawa ya daidaita ba su da alaka da istaula tawili ne ba'id ta irin wannan tawilat din wanda suke ba su da wajhi a lugar fa hadha kufrun to irin wannan tawilin yana zama kafirci li'anna haqiqatahu at-takdhib saboda hakikanin sa ƙaryatawa ne haisu la wajha lahu saboda ba ida wata fuska a larabci haka so kake kawai ka ƙaryata wat tashbihu shi kuma tashbihi abinda ake nufi da shi isbatu mushabahatun lillah ko isbahu mushabihun lillah tabbatar da wani mai kamantacce ne da Allah tabbatar da wani makamanci ga Allah fima yaqtasu bihi a cikin abinda Allah yake banta da shi sai ka zanyo masa wani makamanci a cikin abinda Allah yake banta da shi min huquqin aw sifat na haqqoqi ko sifofi akwai abinda Allah yake banta da shi na haqqoqi haqqi na ibada Allah yake banta ga Allah akwai abinda Allah yake banta da shi kuma na sifofi to sai ka kamanta wani da Allah a cikin wannan kamar da wannan wani yana lam yalid wa lam yalada ka ji shehu Ibrahim lam yalid wa lam yulad yake sifata wani shehi da wannan waken yana nan in kun taba jin shi lam yalid wa lam yulad ka ji shehu Ibrahim yake sifata shehu Ibrahim da lam yalid wa lam yulad kaga wannan yana mai sifata shi da sifar da Allah kadai yake banta da ita wa huwa kufrun to irin wannan tashbihin shi ma kafirci ne li'annahu min ash-shirki billah saboda yana daga cikin shirka da Allah wa yatadammanu an-naqsa fi haqqillah kuma yana kunsar tawaya a cikin haƙin Allah haizu shabbaha bil makhluqin naqis shabbahu bil makhluqin naqis ayayin da shi sifata Allah ya kamanta Allah da halitta wanda yake tauyayye wannan shine tashbihi at-tamthil shi kuma isbatu mumasilin lillah tabbatar da wani mumasili wani makamanci ga Allah fima yaqtasu bihi fi huquqin aw sifat kace ga wani shi ma wancan yana kamantacce ne wannan kuma misali ne wannan wato yana mumasil ne ga Allah subhanahu wataala shi tamsil yana hukunta mai daidaito ta kowace fuska wanda zai kawo nan gashi tamsil, amma shi tashbih baya hukunta daidaito sai dai kama. Kun gane ko? Shi yasa aka ce tashbihi sai a ce kama da wani baya wani, a ce bi yayi kama da mutum, ai ba kama bace ta kowace fuska ko, wanda shi ne tashbihi. Amma tamsili shi ne sun yi kama ta kowace fuska ba bambanci. To shi yace isbatu mamasirun lillah, ka tabbatar wa Allah wani makamanci, fi ma yaqtasu bihi, a cikin abin da yake banta da shi, min huquqin aw sifat, na wasu haƙoƙi ko sufofi, wa huwa kufrun, wanda shi ma wannan kafirci ne, li'annahu min ash-shirki billah, saboda ka sa wa Allah abokin tarayya, wa takzibin liqawlihi ta'ala, kuma ka ƙaryata fadin Allah ta'ala, laysa ka mislihi shay'un, ka ƙaryata wannan, wa yatadammanu an-naqsa fi haqqillah, kuma ina kunsar tawaya a cikin haƙin Allah, haythu massalahu bil makhluqin naqis, ayayin da ya kwatanta shi ya misalta shi da wani halitta wanda yake tauyayye. Yace wal farqu bayna at-tamsil wa at-tashbih, bambancin da yake tsakanin tamsil da tashbih, anna at-tamsil, shi tamsil, yaqtadi al-musawat min kulli wajh, bayanin da nayi dazu, yana hukunta daidaito ta kowace fuska, bi khilafi at-tashbih, sabanin tashbihi wanda baya hukunta daidaito ta kowace fuska, ta kowace fuska. To wato shine tamsil shi yake hukunta daidaito, amma tashbihi shi da wanda baya hukunta daidaito. Hatta a balaga da muka yi karatun tashbihi, in ko manta ba, mai bayani akai, aka ce wane wato yayi kama da wane, aka ce Muhammad Aliyun kal asadi fi shaja'a, Aliyu kamar zaki yake a wajen jarunta. Kaga wannan tashbihi ne, kaga an kamanta shi da shi a wata fuska guda ɗaya, shine mai jarinta, amma a wajen halitta fa ba ɗaya suke ba, an gane halitta su ba ɗaya ba, kazan su, amma wajen jarinta ne aka shabbaha su. To wannan shine tashbihi. Amma tamsili shi da wanda suka yi daidai ta kowace fuska, da kamannin, da kazan, da kazan, da kazan, ba bambanci, shine tamsili. An fahimta yanzu? To anan za mu tsaya saboda lokaci. Idan muka zo insha Allah darasi mai zuwa za mu tashi gaba ta gaba, wace gaba ce ma za mu tashi, qala al-imamu ahmad, ko insha Allah za mu tashi qala al-imamu ahmad, qala al-imamu abu abdullahi ahmad bin muhammad bin hanbal, da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ya bamu lada, kurakurai Allah ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.